من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوقان وتشاؤك غوتر جماد الآخرة shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 26 ga watan 1 shekara ta 2021 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqadus sahih wallafar babban malami al-sheikh Abdul Salam ibn Birjis Alu Abdul Karim Allah ya ji kan malan da rahmarsa yan uwa idan ba amanta ba ajiya mun shiga sabon babi ne da yake bayani game da kyakkyawar aqida da mu'minai da musulmi nagari gaba daya suke kudircewa game da sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mun tsaya ne a daidai inda malan ya kawo mana hadisin da ke cikin Bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta ash-shajara ba zai shiga wuta ba dukkanin wanda yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya'a a karkashin wannan bishiya ta magariya lokacin da aka sulhu Hudaybiya mala yace wa zakara Allahu al-muhajirina wa wasafahum bi annahum as-sadiquna Allah madaukakin sarki ya ambaci muhajirai waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ko daga sauran garuruwan su na musulunci suka dawo garin Madina wa wasafahum yasuffanta su bi annahum cewa su waɗannan mutane as-sadiquna masu gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa sahabban annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi da suka yi hijira suka biyo shi suka taimake shi wasu suka bar dukiyoyinsu wasu suka bar ƴaƴansu da iyalansu duk abin da suka mallaka dan kawai su biyo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su taimake shi wajen yada wannan addini na musulunci Allah madaukakin sarki ce tabbas wannan aiki da suka yi sun yi shi ne suna masu gaskiya zuciyarsu tana masu gasgata abinda aikinsu ya kunsa basu yi shi da wata manufa mara kyau ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu sayace ulaika humus sadiquna wannan ayar ɗan uwa ta zo ne a siyakin ayar da Allah madaukakin sarki yake bayani waɗanda za a baiwa dukiyar fai'i dukiyar fai'i ita ce a dukiyar da musulmi suka kai hari ɗaya daga cikin garuruwan kafirai to sai kasance su kafiran sun ji tsoro sun gudu ba a kafsa yakin ba sai musulmi su samu dukiyar a cikin ruwan sanyi a bagas to nan dukiyar da ba a kafsa an yaki ba ita ce ake ce mata fai'i lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yaki ɗaya daga cikin a kabilar Yahudawa guda uku da suke garin Madina lokacin da suka warware masa alkawari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji ya zagaye garin su tsawon wasu kwanaki sun kulle ganuwar ungoyin nasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya zagaye gar to daga baya dai suka ga babu mafita idan suka zauna a wannan hali za su halaka sai suka nemi sulhu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu hukunci akan kowanne ɗaya daga cikin su ya fito daga wannan unguwa ya bar garin Madina da iya abin da raƙuminsa ko jakinsa ko dokinsa zai iya ɗauka duk sauran abin da ya rage sai dai bar shi a garin Madina ya zama mallakar musulmi kenan hukuncin da ake musu kenan saboda haka kowanne ya fito da ya abinda jakin sa zai iya dauka ko dokin sa sauran duk abin da yake na gida na dukiya da mai aka bar shi to al'umma musulmi a wannan lokaci sun samu dukiya mai tarin yawa tare da cewa ba a yaki ba ba a shiga filin daga ba ba a kafsa ba to shine Allah madaukakin sarki da kansa yake bayani yadda za a raba wannan dukiyar shine ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walidhil qurba walyatama wal masakini wabni sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum sai ce wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu inna allaha shadidul iqab ayat da take bin wannan sai ce lil fuqara'i bayan Allah madaukakin sarki ya ce wannan dukiya za a bada ita ga Allah da manzansa da marayu da kaza sai Allah ya ce kuma lil fuqara'il muhajirin za a bada wannan dukiya ga talakawa fakirai marasa shi daga cikin muhajirai waɗanda suka yi hijira suka biyo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga garin garuruwan su kamar yadda na ga mana da yawa daga cikin su wasu sun baro duk abin da suka mallaka wasu masu tarin dukiya ne attajirai ne kamar irin su Abdulrahman dan Auf amma duk abin da suka mallaka sun baro shi saboda kawai su biyo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda idan aka san zaka fito daga garin ka biyo annabi to za a hana ka ko ai kokarin halaka ka to shi yasa sai su sulale su janye jikin su su gudo ba a sani ba duk abin da suka mallaka sun bar shi saboda san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai Allah madaukakin sarki ya ce idan aka tashi raba duke su ma a samu rabo na musamman a basu shine lil fuqara'il muhajirin Allah madaukakin sarki ya ce alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajen su wa amwalihim da dukiyoyin su suka bar su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah madaukakin sarki ya ce sun yi haka ne ba dan komai ba sai dan neman yardar falalar Allah madaukakin sarki da falalar Allah madaukakin sarki da kuma yardar sa wannan Allah subhanahu wataala shi yake bayyana hakan cewa su sahabban da suka yi wannan aiki sun yi ne ba dan neman duniya ba ba dan munafunci wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ba dan zagon kasa ko yi masa wani makirci ba a'a sun yi ne kawai dan neman yardar Allah subhanahu wataala da kuma falalar Allah madaukakin sarki Allah ya tabbatar da wannan Allah madaukakin sarki yace wayansuruna Allah wa rasulahu kuma sun yi haka ne dan taimakon Allah madaukakin sarki shine taimakon addinin Allah kenan wa rasulahu kuma su taimaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen isar da wannan addini na musulunci da Allah madaukakin sarki ya dora masa nauyin isarwa sai Allah madaukakin sarki yace ulaika wadancananka wadannan mutane na musamman masu falala da daraja da suke wancan aiki humus sadiquna sune masu gaskiya kai ka ce kamar babu wasu masu gaskiya ma a duniya sai su kadai kawai yadda Allah ya kawo shi yakin ayar ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya aka kawo damirul fasl kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ga mana a cikin surati tauba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku waɗanda kuka yi ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku kasance daga cikin masu gaskiya su ai masu gaskiya sune sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗanda suka yi hijira masu gaskiya ne imanin su tabbatacce ne a cikin zukatansu wanda sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali Abdulrahman na Auf dukkan waɗannan ake da ake musu albashir da aljannati suna duniya dan galibin dukkanin su suna ciki gaba ɗayan su da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa masu gaskiya ne shi sa waɗannan sahabbai za ku ga koda babu wani hadisi ma da yace dan aljanna ne ayoyin alqur'ani kadai ma sun ishe su ayoyin da Allah madaukakin sarki ya kawo idan ka kalle su yadda suke za ka ga su kadai ma sun wadatar da su thumma zakara al-ansara sannan bayan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da muhajirai mutanen makka masu gaskiya ne sai Allah madaukakin sarki kuma ya ambaci mutanen madina sune al-ansaru mataimaka daman al-ansaru abin da suke nufi shine masu taimako shin wa suka taimaka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dawa da sabansa fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace a ayar da take bin wannan ayar da muka karanta yanzu walladhina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khashasha wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihuna sai Allah madaukakin sarki ya ce walladhina tabawwa'ud dara waɗannan waɗanda suka zauni gida wanda gida ake nufi shine gidan garin gidan Madina garin Madina gida na imani shine Madina wal imana ana malami suka ce malaman tafsiri suka ce dole sai an kaddara wani abu saboda shi imani ba zaunar sa ake yi ba a kudirce shi ake kudirce shi ake a cikin zuciya ina fata an fahimta shi sai malami suka ce walladhina tabawu dara wa taqadul imana ina fata an gane waɗanda suka zauni gida garin Madina wanda sune asali ɗan garin sannan kuma suka kudirce imani a cikin zuciyar su ya kuwa mu kalle yadda ayoyin da suke zuwa wannan fa Allah madaukakin sarki nake ba da shaida da kansa Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake testifying din su cewa sun kudirce imani a cikin zuciyar su ta ya za a yi mutumin da ya kudirce munafinci Allah madaukakin sarki ce ya kudirce imani su Anas dan Malik din nan fa su Jabir dan Abdullahi duk suna cikin mutanen Madina fa suna cikin mutanen Madina wanda Allah madaukakin sarki ce wa taqa wanda yace walladhina tabawu dara wal imana saboda shi Anas dan Malik din kamar yadda hadisi ingantattu suka bayyana tun lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo garin Madina mahaifiyarsa Ummu Sulaym Rumaisa taga ita ba ta da wani abu da za ta yi wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hidima da shi tace ga danta ta kawo wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi danta Anas dan Malik tace ya Rasulullahi ga Anas ya rinka maka hidima ya zama yaranka duk inda zaka yi rinka manka ne maka hidima Anas ce sai da ya shekara 10 a gaban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne masa hidima shekara 10 amma an ce wannan duk ƙarya ne babu wannan a cikin addinin musulunci ba wanda yake tabbatar da shi Allah madaukakin sarki ce min qablihim tun kafin mutanen makka sun kudirci imani tun kafin mutanen makka su dawo garin su su haɗe da su daman can sun yi imani dan mutanen Madina sun yi imani tun kafin a san za a fara hijira ina fata an fahimta yan uwa kamar yadda karatuttukan bayan annaji nayi ishara zuwa ga haka cewa su mutanen Madina sun yi imani da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne sakamakon tsoratar da su da Yahudawa abokan zaman su suke yi cewa Allah madaukakin sarki ya kusa ya aiko annabin karshen zamani mu haɗu mu da shi mu yaƙe ku to su kuma suna zuwa aikin hajji irin na jahiliyanci irin na magozanci a garin Makka wanda duk wani balarabe yana zuwa wannan aikin aikin hajjin irin nasu ba wai iya mutanen Madina bane kadai to a can sai suka ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin mutanen Makka suna tsangon masa a lokacin mutanen Makka suna kokarin su halaka shi suna cewa ya zo da sabon addini su kuma sai suka ga ai duk suffofin da Yahudawa suke gaya musu akan karshen zamani annaban karshen zamani ya dace da wannan mutumin da mutanen Makka suke tsangomarsa sai suka yi sauri suka je wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka yi imani da shi to daga baya aka rinka hada aka rinka kulle yarjejeniya yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai dawo gare su kuma suka ce za su ba shi kariya da dukiyoyinsu da ƴaƴansa duk abin da suka mallaka suka dau wannan alƙawari akai bai'atul aqaba al'ula akai al-bai'atul aqaba al-thaniya yarjejeniya ya ce aka yi ta sau daya aka yi ta sau biyu a tabin ce aka kulle yarjejeniya cewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai tashi ya koma garin Madina da zama suka ce sun yarda za su ba shi kariya da duk abin da suke ba wa ƴaƴansu da matansu da dukiyarsu za su kare Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kaga an taba Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai in sun kare gaba daya suka yi yarjejeniya akan haka ƴan uwa kafin lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura musu ɗaya daga cikin sahabban sa ya je can ya zamto shine jakadan da zai rinka yada addinin musulunci a cikin garin Madina kafin Annabi ya dawo garin Madina tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kusan addini gaba daya ya karaɗe gidajen garin Madina da wahala ka samu gidan da addinin musulunci bai shiga ba a garin Madina a lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yana can garin Makka a zaune shi yasa tun kafin ya dawo addinin ya riga ya yaɗu a garin Madina shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce min qablihim tun kafin su muhajirai su dawo garin Madina sun riga fa sun kudire imani kuma sun tabbatar da shi a cikin zuciyarsu yuhibbuna man hajara ilayhim Allah madaukakin sarki ya ce suna son wanda suka yi hijira zuwa gare su babu kyashi ba hasada ba cin dunduniya suna son mutanen da suka yi hijira daga garin ruwan su suka dawo guraren su Allah madaukakin sarki ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba su da wani kaikayi a cikin zuciyarsu game da waɗanda suka hijira suka dawo zuwa gare su malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da hajatan anazan shine hasada ba su da hasada game da mutanen Makka mimma utu daga abinda aka ba wa su mutanen Makka na fifiko da falala da alamar ɗaukan sarki ya ba su akan su ba sa jin komai ba sa jin kyashi ba sa jin hasada akan haka alamar ɗaukan sarki ce wai usiruna ala anfusihim kai har suna fifita su ma akan kawunan su mutumin Madina yana fifita mutumin Makka akan kansa Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune da sahabbansa sai wani bako ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce rasulullahi ina da bukata ina jin yunwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa aka je gidan matayensa duka aka bincika babu abincin da za a ci ƴan uwa kun lafa duka matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce aje a samu bako abinci babu sallallahu alaihi wasallam haka aka yi rayuwa fa saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ya kalli sabon sai ya ce waye zai sauki bakona waye zai sauki bakona ɗaya daga cikin sabai ce ni ne ya rasulullah saboda haka ya kama hannun bakon nan suka tafi gidansa yana zuwa bakon ya tsaya kofar gida ya shiga ya kwallawa matarsa kira ya ce ki zo ya ce ina tare da bakon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da kika mallaka ki fito da shi kake boye komai a bashi ya ci ta ce wallahi ba mu da komai a gidan nan sai abincin da yara za su ci su ita da shi babu abincin da za su ci abincin da yaran su ƴaƴan su za su ci shi kadai suka mallaka saboda haka yace to abin da za a yi shine su yaran ki sa su bacci ki yi kokari ki sa su bacci ki haƙuƙurtar da su mu ba bakon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci abinci ni da ya da ke da yaran din mu haƙura abin da ya faru kenan yace zan shigo da shi in kunna butula a ci balbal idan kin zo sai ki kamar zaki aje abinci sai ki jingure butular ta fadi dan ya kasance wajen sai duhu ba kon ya ci abinci shi kadai dan idan na sa hannu muka ci ni da shi ba zai ishe shi ba haka akai ko yara suka tashi suna kuka ta haƙurƙurtar da su ta sa yara bacci aka zo aka kawo bako abinci da fitila yayi ka ba zai sa hannu ya ci sai ta dabara sai ta zungure fitila sai ta fadi ta mutu ce subhanallah ce bismillah mace abinci sai kamar ci yake nan ku bakon ne shi kadai yake cin abinci sai da bakon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci abincin ya koshi sannan suka ji suka kwanta da shi da matarsa da ƴansa duk a cikin yunwa bakon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci ya koshi da saba suna tashi sai ta bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi da bakon ya ce ya rasulullahi ga bakonka yana zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce tabbas hakika Allah madaukakin sarki yayi mamakin abinda ka aikata jiya da daddare kai da matarka wato rayuwa kuma Allah madaukakin sarki yayi dariya game da abinda ka aikata kai da matarka kamar yadda rayuwa suka bambanta to shine sai yake cewa sai wannan ayar ta sauka wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wanda ithari ɗan uwa a cikin sabai za ku ga abu ne da yake mai yawa sahabbai wannan ya fifita kansa ya fifita waninsa akan kansa wannan abu ne da sahabbai sun riga sun saba shi to shi sa mutanen Madina Allah madaukakin sarki ya yabe su ya jinjina musu da wannan ɗabi'a ta su wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai Allah madaukakin sarki ya ce mai yuqashu nafsihi wanda duk ya make ya yayi maganin rowar da take cikin zuciyarsa fa ulaika humul muflihuna wadannan sune masu rabauta wannan mutanen Madina kenan ash-shuhu ita ce rowa amma mai tsanani akwai bambanci tsakanin al-bukhlu da ash-shuhu al-bukhlu ita ce ordinary rowa kenan kowace irin rowa dai haka ka hana mutum abu shine rowa amma aka ce ash-shuhu irin mayataccen rowan rowa mai tsanani ita ce ake cewa shuhu shi yasa wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yake cewa taqushuha ku kiyaye rowa fa innahu ahlaka man kana qablakum saboda ita ruwa ita ce ta sanadiyar waɗanda suke kafinku suka halaka aka halakar da su me ya dalili ita ta sa su suka rinka yaƙar junansu wannan ya kashe wancan ya kashe wannan saboda tsananin bakar ruwa to Allah madaukakin sarki ya yaba mutanen Madina saboda ba ma ruwata bane suna fito da abin da suke da shi su bayar koda suna da buƙatarsa Allah madaukakin sarki da ƙarshe sai kira su me al-muflihuna masu rabauta dukkaninsu sun rabauta duk in dai kai imani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin mutanen Madina kana cikin masu rabauta mutanen Makka Allah ya ce as-sadiquna mutanen Madina Allah ya ce musu me al-muflihuna to sai kuma wa sai waɗanda ba su ba dama ai sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kashi biyu ne ko dai waɗanda suka yi hijira ko kuma waɗanda aka hijira zuwa gare su to sahabbai sun kare sai su wa kenan sai wanda suka zo bayan sahabbai. Ina fatan wasu na fahimta. Sai Allah madaukin sarki ya ce, sai malai ya ce thumma zakara ta'ala halal mu'minina min ba'dihim min alladhina taba'u sahabata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ihsani. Sannan sai Allah madaukin sarki ya ambaci halin mu'minai waɗanda suka zo bayan sahabbai muhajirai da ansarawa. Min alladhina taba'u sahabata rasulillah, daga cikin waɗanda suka biyo bayan sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bi ihsanin amma da kyautatawa. Qala ta'ala, sai Allah madaukin sarki ya ce walladhina ja'u min ba'dihim, wanda ku suka zo bayan muhajirai da ansarawa. Yaquluna rabbana, Allah subhanahu wataala ce zaka ji suna cewa ya ubangijinmu, rabbana ighfir lana, ya ubangijinmu ka gafarta mana, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani, ka kuma gafarta wa ƴan uwanmu da suka ragaye mu da imani. ƴan uwa suwaye ƴan uwanmu da suka ragaye mu da imani? Saban suwaye inda suka fara yin imani a wannan al'umma? Saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Abinda Allah madaukakin sarki ƴan uwa ya ce bari in ɗaya musu kenan. Wannan shine alaƙar mu da saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, bari in nema musu gafara. Haka Allah madaukakin sarki ya ce mai musu walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan, ya ubangiji kada ka sanya kulli da hikidi da mugun nufi a cikin zukatanmu game da su sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Lilladhina amanu, game da waɗanda suka yi imani, rabbana innaka ra'ufur rahim, ya ubangiji hakika kai ne ar-ra'uf, mai tausayawa bayinsa, rahim mai kuma jin kansu. Ibn Kathirin a cikin tafsirinsa da ya kawo wannan ayar ta ƙarshen ya gama fassara ta sai ya ce wa ma ahsana mastambata al-imamu malik fi hadhihi al-ayati al-karima, ya ce me ya kai kyan abinda babban malami imamu malik Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya yi istinbadi ya fitar da shi ƙarƙashin wannan ayar shine me? Yace dukkanin rafida masu zagin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ba za a ba su dukiyar fai'i ba, babu su ba cin dukiyar fai'i. Yace me yasa? Saboda Allah madaukakin sarki ya raba mutane gida uku. Na farko muhajirai, kai kana cikin muhajirai yanzu baka ciki. Na biyu ansarawa, kana cikin ansarawa yanzu baka ciki. To idan ka kasance baka cikin na ukun, to babu kai babu cin dukiyar fai'i. Shine walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, su kuma shaida su da alama su da za ta sa a ba su fai'i shine aji suna cewa ya ubangiji kai mana gafara, kuma sahabban da suka gabata wanda suka ragaye mu da imani su ma Allah kai musu gafara. To su yan shi haka suke yi, masu zagin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nema wa sahabbai gafara suke yi, zagin su suke, ashe kaga babu cin fai'i kenan. Haka Imam Malik ya faɗa. Shi yasa Ibn Kathir da gaba kaɗan kuma sai ya kawo magana na Aisha, yace umiru ayastaghfiru li ashabi, tace umiru ayastaghfiru li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasabbuhu, tace umarta su aka yi fa su yi wa sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi istighfari, su nema masa gafara. Tace amma fasabbuhu, sai suka buge da zagin su. Wannan wace irin al'umma ce? Aka ce Allah madaukakin sarki ce ga aikin ku, ga abin da zaku yi, amma kuma sai suka juyi abin maimakon istighfari, kuma sai zagi, sai cin mutunci. Saboda haka babu addini koma baya, addinin da yake lalata addinin musulunci kamar addinin da yake nuna zagin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Dan kamar yadda na bayani jiya, shine addini ne da yake so ya bubbugo addinin musuluncin tun daga tushen sa ya lalata shi. Shi yasa za ku ga wanda suka fi kowa falla da daraja a cikin addini su ake zagi. Ɗaya daga cikin malamai yake cewa kowanne al'umma idan ka tambaye su ka ce su waye mafifitan al'umma da ke cikinku, za su ce waɗanda suke tare da annabinmu. Ya ce idan ka tambaye Yahudu su waye mafifita bayan annabi Musa alaihi salam, za su ce almajira annabi Musa wanda suke tare da shi. Idan ka tambaye Nasara Kirista su waye mafifita a cikinku bayan annabi Isa, za su ce alhawariyuna waɗanda suke tare da annabi Isa alaihi salam. Ya ce to amma ya lil asaf su rafida ɗayan Shia, idan ka tambaye su waye mafiya sharrin al'umma daga cikinku, sai su ce wanda suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ce to kaga wannan shi yake nuna maka mafi sharrin addini a ban kasa shine addinin Shi'a. Wanda gaskiya malamai yake cewa wallahi da za a ajiye min kibiya guda hudu, a ajiye min Yahudi, a ajiye min dan Shi'a. Yace zan jefa Yahudi ne guda da kibiya guda ɗaya, guda uku dan Shi'a zan jefa. Saboda sharrin sa a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki mana tsari da sharrin su. Wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi ashidda'u 'alal kuffari Allah madaukakin sarki ce masu tsanani ne ga kafirai amma ruhama'u bainahum masu jin kai da rahama ne da tausasawa tsakankanin su in kaga ta da jijiyar wuyan su idan kaga hankoran su idan kaga yadda suke baza karfi to akan kafirai ne amma tsakanin su jin kai ne salaman salama wa idza kadabahum aljahiluna salaman salaman in dai tsakanin su ne salaman salaman haka Allah madaukakin sarki yayi bi saban annabi tsira da aminci tsara tabbata gare su ne wallazina ma'ahu din ai wanda suke tare da shi sai ce tarahum Allah madaukakin sarki ce zaka gan su ruk'an sujjadan suna masu ruku'u suna masu sujjada wannan malamai suka ce dullu ala kafarati sala yana nuni akan yawan sallah masu yawan sallah ne ga sallar farilla ga sallar nafila ɗan uwa wato abinda nake so ban kadura da shi wannan fa Allah madaukakin sarki ne yake faɗa magana akan sahabbai ba wani ne yake faɗa wata magana ta musamman ganin damar sa yake faɗa akan sahabbai ba a'a Allah da ya halicce su ya halicci komai ya halicci masu zagin su shi yake faɗar wannan maganar cewa masu yawan sujjada ne masu yawan ruku'u ne masu yawan sallah ne yace yaftaguna fadlan minallahi wa ridwana suna yin sallah suna yin ruku'u da sujjada ne suna neman falalar Allah madaukakin sarki da yardar sa sai ce simahum fi wujuhihim min atharis sujudi alamun su simahum ay alamatuhum fi wujuhihim akan fuskokin su min atharis sujudi zaka gane su da gurbin sujjada malami sun yi fassara guda biyu akan me ake nufi da gurbin sujjada wasu daga cikin malami suka ce hasken fuska dukkanin mumini zaka same shi fuskar sa tana haske tana walwali yanzu ka kalli wani ko da a duniyance ka kalli kafiri ka kalli fuskar sa sannan ka kalli wani mumini mai sallah kaga akwai bambanci wallahi fuskar sa akwai haske da annuri na imani akwai haske da annuri na bin shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wancan kuma akwai duhun kafirci da duhun kaucewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan ake nufi saboda haka zaka ga fuskokin sa akwai me akwai haske ana gane su da wannan saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kenan da wanda suka biyo bayan su wasu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi ai alamun sujjada dake fitowa akan goshi idan mutum masallaci ne to wani lokaci zaka ga wani ta alama ta kan fito mishi akan goshi alamu yana yawan sujjada kenan wannan akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar game da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan Allah madaukakin sarki ya zartar da hukunci aka gama hisabi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna idan Allah madaukakin sarki ya so ya fito da waɗanda ya so ya fito da su daga cikin wuta amma suna da tauhidi bayan an musu azabar da za a yi musu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a gane su ne da me da alamar sujjada su yace saboda Allah madaukakin sarki ya haramta wuta ta ci alamar sujjada ina fata an fahimta wuta ya tace komai daga jikin mutum amma banda alamar sujjada sa ba za ta ci ba to da an tashi fito da mumini abinda za a kalla kenan sai a fito da su hadisin yana cikin Bukhari saboda haka dai kowanne ɗaya daga ciki zai iya kunsa ko ya kasance hasken fuska ko ya kasance alamar sujjada duka dai mumini suna da shi simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawra wannan shine misalin su siffar su a cikin at-taura wa mathaluhum fil injili amma siffar su a cikin at-taura a cikin injila su saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka zar'i kamar shuka ce akhraja shata'ahu da ta fara fitar da kai idan ka zo kai haka ka binne kwayoyi na masara ko na gero ka mai da ƙasa ka rufe karan farko me take fara yi za ta tsiro ko to shine akhraja shata'ahu idan ka sace kaga guda 5 6 7 8 sun fito amma a lokacin ba su da ƙarfi idan ka sa hannu zaka iya me shi zai sa lokaci guda to haka saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka fara ɗan kaɗan ba su da yawa kuma suna da rauni ana cutar da su ana yi musu kaza shine fa akhraja shata'ahu annabi yake ba Allah madaukakin sarki yake ba da misalin su sai Allah madaukakin sarki ce fa azarahu sai suka fara karfafa juna sai suka dan fara girma suka fa da idan ka sa hannu haka zaka iya tsinke su idan suka fara girma fa sai ka dan dagi yadda zaka tsinke su a karan farko idan suka fara girma suka fara karfi ba zaka yi musu haka ba shine fa azarahu suka fara karfafa junan su fastaglaba daga nan kuma sai suka kai kauri suka girma fastawa suka daidaita ala suqihi akan kararan su akan itatuwan su lokacin da bishiya take yar karama zaka iya sa hannu ka tushe ka tuge ta amma lokacin da ta fito ta girma ta fitar da rassa ta kafa sai wata a cikin kasa idan kuku 20 aka ce ku tare da hannu ku jijjige ta zaku iya ba za ta yi ba to haka sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi Allah ya wassafa su a karan farko suna ɗan kadan masu rauni suka fara yawa imani yana ƙara baka suna yawa har sai da suka kai karfin da sun buwaye duniya gaba ɗaya su suke fada aji to waɗannan su ne sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ce yu'jibu zurra'a idan shuka tai wannan girman ta fito ta iya tayyado ta fidda kai sai kaga yu'jibu zurra'a tana kayatar tana burge masu shuka duk mai shuka idan yazo ga shuka sa ta girma yake yi yana jin dadi a cikin ransa to shine yu'jibu zurra'a li yaghiza bihimul kuffar sai Allah madaukakin sarki ce yayi musu haka ne yawa sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi haka ne ya ba su dama da tamkini akan kasa li yaghiza bihimul kuffar dan su fusata kafirai dan su duk kafiri ganin musulmi masu imani dandazan su suna sallah ko wani taro nasu na addinin musulunci bakanta masa rai yake yi ji yake zafi yake ji a cikin zuciyarsa duk lokacin da ya gansu to Allah madaukakin sarki ce yayin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne dan kafiran lokacin su rinka jin haushi idan sun gansu su fusata su da ganin su Allah madaukakin sarki ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati Allah madaukakin sarki yayi wa waɗanda suka yi imani alƙawari kuma suka yi aiki nagari minhum daga cikin su maghfiratan wa tagafara ta musamman wa ajran azima da lada mai yawa qala al-imam malik yan uwa imam malik ya faɗi wata magana mai ban sha'awa rahimahullah Allah ya masa rahama yace man asbaha minan nasi yan uwa barku ji abin da imam malik yace dukkanin wanda ya wayi gari a cikin mutane fi qalbihi a cikin zuciyarsa ghaidun ala ahdin min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai wani jin haushi da wani hikidi da gilli game da shi akan sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faqad asabatul ayatu to wannan ayat ta safe shi da Allah madaukakin sarki yace li yaghiza bihimul kuffaru dan kafirai su ji haushi wajen ganin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to sai kasance mutum shi ma yanzu haushi yake ji idan yaji an ambaci sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya zage sai ya ci musu mutunci baya san su shi ma ya shiga cikin me kenan ya shiga cikin kafirai an fahimta li yaghiza bihimul kuffar dan su fusata kafirai to duk mutumin da yake fusata idan yaji an ambaci sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya zama kafiri shi ma baya baki na ba a bakin wa al-imam malik ibn anas rahimahullah babban malamin addinin musulunci la yuftawa malikum fil madina wannan malami shine ya faɗi wannan magana duk wanda yake jin haushin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi fasqad asabatul ayat ayan nan ta kama shi ta makalkale shi ya shiga ɗaya bangaren shi sai ƴan uwa ai shi a rafida da suke zagin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi suke waɗannan abubuwan da malamai da dama daga cikin malaman addinin musulunci sun kafirta su Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ƴan uwa Allah subhanahu wataala ya kare harshen mu daga zagin ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi dan masu yi Allah madaukakin sarki idan masu shiryuwa ne Allah ya shiryar da su idan ba za su shiri ba Allah madaukakin sarki ya mana maganin su dan wallahi ƴan uwa bala'i ne mai girma yake kunno kai cikin garin Kano wajen zagin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi lallai wallahi idan gwamnati ba ta tashi ta dau mataki ba za a samu matsalar da ba a same ta ba akan abin da ya shafi yakin mai tatsi da Boko Haram wallahi akwai abubuwa masu yawa yanzu ko shekaran jiya na jira na asabar ne ko ranar juma'a ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna irin wannan masaki da su da suka haura gidansu da ni za su kashe shi ba su samu dama ba suka sare shi aka ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna malam mu'azzam wallahi kuma ɗaya daga cikin wanda yake matsawa akan lalle a daina zagin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a daina tauye addinin musulunci a daina kaza wallahi har gida suka haura za su kashe shi Allah bai ba su nasara amma dai sun mai sara babba aka sun sare shi aka To kaga zagin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai isa ba yanzu kuma abin ya kai ga ta'addanci an fara ta'addanci waɗanda suke cewa kada a zagi sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fara farmakan su to idan su kuma suka jiyo abin zai dadi abin ba zai dadi ba dan su ba tsoro suke ji ba duk wani wanda kaga yana wani rashin mutunci wallahi rabu ake da shi dan babu wani wanda ke jin tsoro babu wani wanda ake shakka yadda kowa yake ji zai iya daukan makami ya je ya ta'addanci ya iskanci kai ma zaka iya dauka ko ba zaka iya ba yadda yake da hannu kai ma kake da hannu to idan har gwamnati bata shiga cikin irin waɗannan abubuwan ta dau mataki ba to abin zai lalace shi fadan addini idan abin da ya shafi addini idan aka ce ya samu ya faru kokari ake a yayyafa masa ruwa tun yana dan karimi kafin ya girma idan ya girma wallahi ba za a iya abin din shi ku kalle yadda duk abubuwa suke faruwa yanzu mas'alar boko haramun kadai ta ishe misali kadai lokacin da ta fara tana yar karaba yanzu kalli boko haram har yanzu ana dandanar kudar abin da ya shafi boko haram har gobe subhan jafar Allah madaukakin sarki kansa da rahama wani irin abin ne ba shi akan boko haram din tun abin yana dan karbe tun shi wanda ya fara assasa wannan da'awar yana rayi ana gaya masa suna faɗa cewa a dau mataki su zauna da shi su kure shi su gaya masa gaskiya ya je ya ci gaba saboda abu ne da daukar nauyin mutum ake mutum yana samu wani mata'i na duniya a ciki an dan nauyinsa an bashi kaza saboda shi bai san abin zai faru haka ba to su waɗanda suke da irin wannan mummunan manufar za su yi amfani da kai ne da zarar sun gama amfani da kai kuma sai su kawo da kai gefe kana yi musu abin da suke so shi ne da suka bayyana ka a duniya aka ganka sai su zame idan suka zame kai kuma sai su bari a maka abin da zai a maka ƙarshe kaga an kashe shi idan aka kashe shi na aqidar tana nan har yanzu su kuma a gefe sai suka ci gaba da fito da makamansu da duk abin da suka mallaka suna tusawa a cikin aqidar tana ƙara rawa ana shigo da yara ana shigo da makamai ana kaza ana tai to duk abu tun yana ƙarami ake kokari a dau mataki akan sa idan ba haka ba aka bari ya girma wallahi abu ne da yake zai jawo mutane matsala gaba ɗaya Allah madaukakin sarki kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya zo nan da garin mu lafiya duk abin da zai kawo mana matsala da tashin hankali Allah madaukakin sarki ya mana maganin su tun kafin ya girma yan uwa zamu dakata anan insha Allah taala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah